بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر الصبر 23 ga watan Jumada al-Ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 daidai da 18 ga watan January shekara miladiya ta 2020 wannan shine kasid na 70 cikin jerin gyar kasusuwa daga cikin littafin al-istiqama wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiya al-Harrani Allah ubangije ya gafarta masa wannan littafi na al-istiqama ibn Taymiya ya wallafa shi ne domin yin bayani akan tafarki madaidaici musamman game da fassara nasoshin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wadanda ke da alaka da ahadisu sifat Allah ubangije saka mushi alkhairi idan ba manta ba muna ta bibiyan al-imamu Sheikhul Islam ibn Taymiya inda yake mai da zance akan maganganu da yake daukowa gaba gaba daga littafin Ar-Risalatul Qushayriyya ta Abu al-Qasim al-Qushayri zamu tashi inda mallam yake cewa wa amsalu hadha kathirun mimma wasafa mimma fihi wasfu al-sa'adati bi nihayati al-husni wal jamali wal baha'i wa al-shaqa'i bi nihayati as-su'i wal qubhi wal 'aybi bayan da yake kawo hadisai da maganganu wadanda suke tabbatar da samuwar kyakkyawar siffa da haske ga mutanen kirki da mummunan siffa da duhu ga mutane wanda suke ba masu kirki ba ya ambaci ayoyi na alqur'ani mai girma sannan ya ambaci hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya ce wa amsalu hadha kathiru ire-iren waɗannan suna da yawa kwarai mimma fihi wasfu ahli sa'adat wanda a ciki zaka ji ana siffanta waɗanda suka tsira bi nihayati al-husni da mafi kurewar kyau wal jamali da kyakkyawar siffa wal baha'i da kwarjini Allah ka samu a cikin su wa ahli shaqa ka kuma ji an siffanta waɗanda suke wato ba su da arziki waɗanda suka tabi Allah ka tsare mu daga tabewa bi nihayati su'i da wato mafi kurewa kaiwa matuƙa wajen muni wajen mummunar ƙarshe wal qubhi da munin halitta wal aini da mummunar kama wa qad qala ta'ala fi wasfihim fid dunya Allah subhanahu wa ta'ala da yado siffanta mutanen kirki a duniya sai ya ce Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahu ila qawlihi subhanahu simahu fi wujuhihim min athar sujud da Allah ya siffanta mutanen kirki yace Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi Muhammadu manzon Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mishi tsira da aminci wal ladina ma'ahu da shi da waɗanda ke tare da shi akan imani ashidda'u 'alal kuffari suna da tsanani ga kafirai ruhama'u bainahum suna da tausayi tsakankaninsu ila qawlihi ta'ala har zuwa faɗin Allah simahum fi wujuhihim min athar sujud alamar da ake gane su a jikin fuskokinsu tana faruwa ne daga burbushin sujuda wato haske da annurin fuskar su wanda ke fitowa sakamakon bautar Allah da suke ba wai taban sallah da wasu suke tsammani cewa irin wannan bakin kanta da ke fitowa a goshin mutum ita ce alamar da ake nufi a'a akwai wani haske annuri da ke fuskar mumini inda yana sujuda koda ba shi da wannan taban na taban sallah ko kantar sallah yana da wannan hasken insha Allah fadhihi siyama fi wujuhil mu'mini wannan wato alama a fuskar muminai wasiyama al alama simahum da aka ce ita ce alama wa asluha min al wasmi asalin kalmar daga al wasmi alama ko tambari ko zane wa kathiran ma yusta'malu fil husn wannan kalma ta alwasm an fa amfani da ita don nuni zuwa ga siffa mai kyau kama jaa fi sifatin nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake a cikin labarin siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ce wasimun qasimun, kaga wasim mai kyau kenan, wato mai siffa mai kyau, qasimun wanda yake da gabobi daidai walida. Dukkanin gabobin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowace tsawanta ko kibarta ko yanayinta irin yadda ake so ne madaidaiciya ce, bai da wani gaba wanda za a ce tayi tsayi da yawa ko tayi kiba da yawa ko tayi fadi da yawa ko ta matsi ta tsuki, ma'ana da kafadinsa da girman kansa da yatsunsa da idanunsa da labbansa da hancinsa da gashin gemunsa da gashin kansa da komai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qasimun, komai ya zauna a inda ya kamata salawatullahi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula. Gashi inda ma da yake cewa kasa wardat sifatun nabiy sallallahu alaihi wa sallama fi kathirin min al-kutubi minha ma jaa fi sunan tirmidhi, yazo bayani yazo akan siffar kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda zuwa cikin sunan tirmidhi babu ma jaa fi sifatin nabiy sallallahu alaihi wa sallama an abi ishaq qala sa'ala rajulun min al-bara'a akana wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mithla as-sayf, ya tambayi wani mutum ya tambayi bara'u dan azib radiyallahu anhu yace wai da gaske ne hasken fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaman hasken kan sakalin takobi, kala la, sai bara'u yace a mithlul qamar, haske ne kaman na farin wata, domin haske irin na takobi yana da razanarwa, idan aka walla takobi a gaban mutum haka hasken ba zai bashi sha'awa ba, tsoro zai bashi, to ba haka hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba. Hasken farin wata ne wanda kamar yadda ake cewa farin wata shakallo, babu wanda yake sai da'awa cewa shi farin wata bai burge shi, bai san irin kamannin shi, bai san irin haskensa, baya cutarwa, sannan yana da ban sha'awa da annashuwa. Sannan ya ce wa zakara an-Nawawi fi kitabihi tahdhib al-asma'i wal-lughati fi sifatihi sallallahu alaihi wasallama, Nawawi ya ambata a cikin tahdhib al-asma'i wal-lughat a farkon littafin kenan cewa wajhuhu kal-qamari laylatal badri ka anna wajhahu al-qamar, fuskarsa kamar wata a daren cikarsa, daren 14 ko 15 ko makamantansu, ka anna wajhahu al-qamar, kamar ka ce fuskar shi farin wata din ne. Undur mala yace ka duba sifatahu fi kitabi jawami as-sira na Ibn Hazm, wa undur ta'alika al-doktor al-muhaqqiq al-doktor Nasiruddin al-Asad wa ma auradahu min mawadhi'a wasfi min mawadhi'i wasfihi sallallahu alaihi wasallam, ka duba waɗannan wurare da littafin Jami' Sira na Ibn Hazm al-Zahiri rahimahullah da kuma talikin da malam Dr. Nasiruddin al-Asad yayi, malam yace walam ajid nassa kalam Ibn Taymiyah fi ba'di hadhihi al-mawadhi', abinda Ibn Taymiyah ya faɗa lafazi keke da keke wasu su ba a haka suka zo a wannan zubin ba, amma dai abubuwa ne tabbatattu. Al-muhim ya kawo wannan ne dan yi mana magana akan lafazin wasim, cewa asalin shi a larabci yana nufin alama, to amma kuma daga baya an takaita magana shi akan kama mai kyau, siffa mai kyau, ba kowace irin siffa ake ce mata wasimu ba. Wa qala ash-sha'ir, mawaki yana cewa alama ramahu Allahu bil husni yafi'an lahu siyama'un la tushaqqu ala la tushaqqu ala al-basar, wannan baiti akwai maganganu da yawa da aka yi akan sa, ma'ana sana cewa gulamun ramahu Allahu bil husni yafi'an, wani matashi ne wanda ramahu Allahu bil husni yafi'an, Allah ya jefe shi da kyau tun yana dan karamin sa, lahu siyama'un yana da kama mai kyau, la tashqu ala al-basr wanda ido baya jin wahalan kallon kamar, don muka kalla a ƙasa talikin da malam yayi yana cewa ya zo a wata nuska cewa gulamun wadahu wadahu, Allah ya masa baiwa ya sa masa kyau, maimakon ramahu wat taswibu min lisanil arab, ya zo yayi gyara ne daga littafin lisanil arab na Ibn Manzur, to Ibn Manzur kuma shi ga kanshi da ya kawo baitin a cikin littafin shi ya danganta shi ga wani mutum mai suna Usayd Ibn Anqa al-Asa al-Fazari, wanda mawaki ne daga cikin mawakan Larabawa, sai kuma ya ce shi Ibn Manzur yake cewa qala Ibn Burri wa haka Ali Ibn Hamza anna Abari Yashin qala, Abu Riyash yake cewa la yarwi bait Ibn Anqa al-Fazari gulamun ramahu Allahu bil husni yafi'an illa a'mal basira, babu wanda yake ruwaito wannan baiti da wannan lafazin gulamun ramahu ramahu Allahu bil husn yace sai mutumin da yake wanda yake da daudadiya kwakwalwa li anna al husna maulud saboda kyan halitta ana haifan mutum ne da shi bai yiwa a ce daga baya ya samu kyau bayan da halitta shi ba mai kyau bace wa inna ma huwa ramahu Allahu bil khair yafi'a ka a ce ramahu Allahu bil husn sai da ramahu Allahu bil khair sai da ma al khair anan al-rizq kenan kamar yadda aka ce wato dukiya ana ce mata al-khair to sai da ramahu Allahu bil khair arziki shine ake iya samu daga baya wadata amma kyau wanda da aka haife shi da kyau to an haife shi da kenshi wanda aka haife shi babu kyau to an haife shi babu kenshi ba zai yi mai kyau ko mara kyau ya canza zuwa akasin haka ba bayan ba a haife shi da shi ba wallahi a'lam duka dai ash-shahid shine cewa da aka yi siyama da wasim a can sai malam yace wa qala Allah ta'ala fi sifatil munafiqina to bayan da muka ji siffar da Allah ya bayyana ta mu'minai cewa suna da alama ta haske a fusakunsu sai kuma zai bayyana siffa ta ainihin wato munafikai da yace wa launa sha'u la arainaka hum fala araftahum bi simahu faj'al lil munafiqina siyaman aidan Allah yace wa launa sha'u da mun ga dama la arainaka hum da mun nuna maka su fala araftahum bi simahu da ka san su da ka gane su da alamarsu la arainaka hum malume suka ce ai la arainaka ashkhasahum da mun nuna maka su daya bayan daya cewa wannan shine wani munafiki kaza wannan shine wani munafiki kaza ko kuma la arainaka sifatahum da za a bayyana a ce duk wanda aka yi da siffa iri kaza mai kama kaza wani din nan dogo ko gajere mutumin gari kaza ko dan uwansu wane to munafiki wani wanda yake hawa abun hawa iri kaza wani mai gida aure kaza la araftahum da ka san su fala araftahum bi alamati kamar yadda Anas dan Malik yake faɗa al-Imam al-Baghawi ya ambata a cikin tafsirin sa yake cewa ma khafi ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama ba'da hadhihi al-ayati munafiqun wani munafiki bai taba kuya daga wannan aya ta sauka wani munafiki bai sake kuya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama yayi manzo Allah wato camouflage yayi abin nan ba duhu ko yayi duru-duru an kasa gane shi daga nan kowa ana gane shi sai dai kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana mu'amalatar su billati hi ahsan haka ibnu ashur yake cewa abinda Allah yake fadi a nan shine saboda marad din da ke cikin zukatansu fi qulubihim marad marad da ke cikin zukatansu hawalu ikhfa'ahu suna kokarin su boye shi sai Allah subhanahu wataala yake tona musu asiri ta hanyar ba su sani ba wala ta'rifanna hum fi lahanil qawl za su dinga fadan magana sai suna yin tuntube a magana wacce za ta bayyana abin da ke cikin zukatansu kamar yadda Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yake cewa ma asarra ahadun sarirata babu wani sirri da wani zai boye a cikin zukata illa abda Allahu ala safahati wajhihi wa falatati lisani duk wani sirri da wani mutum ya boye a cikin zuciyarsa to sai Allah ya bayyana wannan sirrin akan fuskarsa da kuma maganganun harshensa ma'ana ka boye soyayya ko kiyayya ko hasada ko barna ko duk wani abu da mutum ya koyi a cikin zuciyarsa yana ganin wai bai ga wa kowa ba to za mutane za su gane alama wa kuma ma ta kun inda ri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tubda duk yadda mutum yake da wata dabi'a ko wani hali wanda yana ganin wai ya koyi wa mutane tubda mutane za su gane za a san za a gane wani yana da bala'in fushi wani na da haƙuri wani na da shegen san girma wani yana san mulki wani ba yi da kirki wani yana da rowa duk ana gane halayen mutane ko ba tare da mutum ne ya zo ya yi wa kanshi sira ya ce ni wani ɗan wani ina da rowa ina da baƙin ciki ina da hasada ba na san gaskiya ba wanda yake bai faɗa ya faɗi wannan da kanshi ko in ba dai yanzu da mutane suka kai zakewa wajen fitina ba za ka ji mutum ya ce ni ba ni da haƙuri ma'ana wannan kamar yana cewa ni ban da imani ma'anar shi kenan ko ka ji mutum ya ce ni ban da amana akan kuɗi zaka mutane ne saboda sun kai matuƙa wajen bata suna iya faɗan haka to amana kuma da imani kamar da hadisin Ibn Majah ya tabbatar annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam yake cewa da amana da imani karina ne wato tagwaye ne guda biyu daya bisu baya zama inda babu daya in daya ya tashi to dai ma ba zai zauna ba duk wanda bai da imani to karka tambayi batun amana game da shi duk wanda bai da amana to kai ta baba game da imanin shi amma ba ga mutane suna iya sufurta wannan musamman idan sun yi fushi ko suna so su nuna su jabbarawa ne kaji mutun yana cewa shi wallahi bai da hakuri ko shi wallahi bai da mutunci to amma kaga anobar circumstances mutun dan adam wanda yake sauyi ba zai faɗi wannan maganganun ba amma duk dabi'ar da wannan dan adam yake da ita mutanen da yake kewaye da shi suna iya ganewa yau da gobe suna iya gane duk dabi'ar ko da ko yana musu a ce wani kai kaza ne ya ce shi wallahi ba kaza bane mutane kuma za su yadda saboda ayyukansa da wasu maganganunsa da wasu isharori za su bayyana wani iri ne shi to haka aka samu wannan asali daga sayyidina Uthman radiyallahu anhu yana faɗan wannan magana kuma nassin wannan nassin alqur'ani yana tabbatar da haka wala ta'rifannahum fi lahnil qawl zaka gane su da mumuna abu galibi munanan dabi'u sun fi saurin bayyana a haka kamar yadda ka san misali a idan aka samu turare aka rufe shi zaka iya shiga inda yake kamta baka ji kanshin shi ba saboda an rufa mazubin da yake cikin shi amma idan aka aje kashi a cikin fo ko da an rufa fo din zaka ji wani haka ko da a cikin toilet ne irin wannan nan gayu da yake irin waɗannan water system in aka yi wani bayan gida bai flushing idan ka zo ka shigo cikin ɗakin ko ba shigo cikin toilet din ba zaka iya jiyo wani ko mun gane to haka barna take dole za a jiyo ta tafi saukin a jiyo amanta da warinta fiye da a jiyo amo da kanshin abin kirki to zaka in mutiya da wani hali mummuna wanda bai so a sani kawai to ya bari shi ne hanyar da ba za a sani ba amma idan ya ci gaba da yi to za a iya sani kuma an sani za a kyare shi Allah shi kyauta dama annabi ya ce wal ismu ma haka fi nafsik wa karita an yattali'a alaihi an-nas barna shi ne wanda abin da yake maka kaikayi a zuciya kuma baka so mutane su ganka kana yi Allah ya tsare mu wa qala kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa to da yake cewa falarabtahum bisimahum al-imam ibn kathir yayi magana akan to me yasa Allah bai yi haka din ba da yace walau na sha'u la arainaka me yasa Allah bai nuna wa annabi su gaba ɗaya duka a huta ba kowa a san shi a san mutum a san cinikinsa me yasa ibn kathir yake cewa lam yaf'alillahu dhalika sitran minhu ala khalqi Allah bai yi haka bane saboda daga cikin siffofin Allah akwai as-sittir mai rufawa bayan shi asiri mu'minansu da munafikansu da kafiransu saboda siffar Allah ce as-sittir Allah ba hatta kunni lil astar ba mai tona asirin bayansa ba yace wa hamlan lil umuri ala zahiris salama kuma Allah yayi haka ne dan al'amura su ci gaba da gudana a bisa zahirin zaman lafiya da mutunta juna sai malamai suke cewa to wa hadha fil mu'minina aula duba munafikai ne Allah ya musu wannan rufin asirin sai dai su da kansu ne suke tona wa kansu asiri wal ta'rifannahum fi lahalil qawl me yasa Allah ya rufa musu asiri bai bayyana su keke da keke har a ba kama sunan su a fada ba Allah yana da ƴancin da zai haka yana da kudura akan yi haka kuma mutane ma halaza su so Allah ya haka to ibnu kathir yake cewa saboda a cikin sunayen Allah da siffofinsa akwai as-sittir kamar yadda Abu Dawud ya rawaito Allah mai rufin asiri to mu'minai su suka fi cancanta da rufa junan su asiri kenan in ya zama Allah zai rufa wa munafikai asiri yake faɗin sunan su domin inda an faɗi sunan su wani ba zai iya ƙara fitowa daga ɗakin matar shi ba a Madina daga nan sai dai ya zo na hamtuwa ta riske shi ko kuma ya bi dare ya silale ya baggare to sannan kuma bayan ya baggaren ya fita ko kuma ya mutu ta yi akwai ƴaƴa da ƴan uwa da yayyi da jikoki da sirkai da sauran mazowan shi su kuma mu'minai ne yanzu kuma za a yi ci gaba da kyaran su ana cewa wannan ku kaza ne ko mun gani yanzu Abdullahi dan gidan Abdullahi dan Ubay dan Salu ai ya shiga cikin kunci ba dan kankani ba sanadiyar mahaifinsa da irin abin da mahaifin yake akwai wannan sahabi wanda akwai wani mutum a jahiliyya wanda ya kasance ɗaya daga cikin mutanen Madina wanda ya kasance yana ambaton tashin alkiyama, yana ambaton zuwan annabi da sauransu. Amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo, wannan mutum sai ya kiyin imani, sai ya tafi ya je ya shiga cikin mutanen Makka da shi. Aka zo yakin Uhud cikin mutanen Makka, aka kashe ɗan shi a wurin, shine Shaddad abin nan Hamdala, amin Hamdala gasilul malaika, to mahaifinsa wannan da ya taso daga kan matarsa da Janaba, ayan san hadisin shi ko? To mahaifinsa Abu Umayya ya kasance a jahiliya yana daga cikin da suke zaunawa da Yahudawa, kuma suna da labarin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imamu Ibn Hajar ya ba da labari a cikin tarjumar shi Hamdala din a cikin Al-Isaba fi Tamyiz As-Sahaba, ya hakaito daga malamai kamar Ibn Shahid a cikin Ma'rifatus Sahaba, da kuma wasu daga cikin malamai sun ba da labari da isnadi tabbatacce cewa wannan mutum ya kasance yakan zauna da Yahudawa. To a wurin sai ya ji wannan labarin, kuma sai ya zama yana shauƙin zuwan Annabi din. Amma da Annabi ya zo sallallahu alaihi wasallama, haqadahu wa hasadahu, haka aka ce, sai ya yi hikiru ya shiga zuciyarsa da hasada, sai ya zama ya shiga cikin munafiki, ana ta shirya mugun nabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To dan shi din nan ya shiga cikin kunci sosai akan wannan abu, har ya taba zuwa da shi da Abdullahi dan gidan Abdullahi dan Salul suna da matsala iri daya, suka je suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya Rasulullah, nasta'dinuka fi qatli abawaina, ka ba mu dama kowa a cikin mai kashe baban shi. Annabi ya ce musu, a'a, ba zai yi a sunanta wannan mugun sunar. To a shahid shi ne, kaga waɗannan muminai ne su, amma saboda abin aibi da mugun abu da wasu nasu suka yi, abin ya shafi su domin ɗabi'a ce. To don haka sai Allah ya rufa wa waɗannan batattun mutane asiri saboda alfarmar sauran wanda ke kewaye da su. Ai kaga su ma waɗannan biyu su ne suka tona wa kansu asiri, ba Allah ne tona musu ba. Ina fata mun fahimci wannan. To wannan dai yana nuna mana muhimmancin ka rufa wa ɗan uwanka musulmi asiri akan wani abu na laifi ko aibi ko na ƙasa, in ba a mahalli ne shari'a ta wajabta, lalle ka yi bayani ba, kamar mahalli na shaida ko an zo tambaya akan shi batun neman aure ko wani abu makamancin haka. Amma irin wannan salon da mutane suke ɗauka na dizzinibi da duk wani laifi ko abin aibi ko na ƙasa da suka gani daga ɗan uwan musu musulmi za su ji su yayata, to su jira su ma Allah zai yayata laifukansu ala ru'usul ashhad, kamar yadda Annabi yake faɗa cikin hadisin Muslim cewa man satara mu'minan satarahu Allah wa man hataka mu'minan hatakahu Allah, wanda ya rufa wani mumini asiri Allah zai rufa mishi asiri, wanda kuma ya tona wani mumini asiri shi ma Allah zai tona mishi asiri, shi kuma nashi tonan asirin a ranar alkiyama ne za a mishi, kowa sai ya gani. Da haka ba daidai bane zama a bisa wannan ka'idar, in ya zama Allah ya rufa wa waɗannan munafikai asiri waɗanda fa ji irin tarnaki da ta taɓarza da suke haifarwa da musulunci, ji irin wato abin nan matsala da suke haifarwa da musulunci a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda su sun ma fi kafirai matsala, kafirai an riga an ware an san wane kafiri ne wane mumini ne, amma su wannan da su ake mitin da su ake sallah da su ake tahajjudi, kuma duk su ɗauki asirin muminai su kai wa kafirai, in kafirai za su kawo farmaki su ba su taimako, su ba su taimako na kuɗi, su ba su taimako na intelligence da sauransu. Duk da haka Allah ya rufa musu asiri saboda alfarmar sauran mutane da ke kewaye da su. Da haka musamman a wannan zamanin da mutane suka maida dandamalai na yaɗa bayanai ɗin nan na zamani irin social media, suka maida su wasu dandamali na tonawa al'umma asiri, to su jira su tsoron Allah ko kuma su jira abin da zai faru da su. Dan wannan Allah yake ji labarin wacce ana tuhumarta ta ci kuɗin adashi ya je ya buga a Facebook, a Twitter, a Instagram, wacce an ce ai ta ma zubar da cikin shege ya je ya buga, wane da wane suna faɗa suna fituna ya je ya publishing ya je ya posting ya kaza ya kaza, aikin da mutane kawai suke yi. To hata kuma yan jarida waɗanda suke professionals masu aiki a kafafen yaɗa bayanai irin radio da TV da makamantansu, sai sun kiyaye menene labarin da ke da fa'ida ga al'umma, meye kuma wanda zai zama yana daga cikin abinda Allah yake cewa la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli, Allah baya so a dinga bayyana mummunar magana wadda ba ta da wani fa'ida sai ta kawo barna da ƙarin fitina, ko kuma ma a nan wani zai koyi barnan ba, wata barnan wani bai san da ita ba, da zaran an ce ai akwai barna iri kaza da suwa na suka yi shi kuma anan zai koya Allah ya tsare malaka cin gaba da cewa fa hadhihi sima wa hadhal munkar qad yujadu fi wajhi man sawwaratu al makhluqa man suratuhu al makhluqa wadhi'a oke mun tsallake ko da yace wa qala Allah yace wa idha tutla alaihim ayatu na bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru al munkar wa idha tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin mu alqur'ani mai girma inja Allah subhanahu wa ta'ala bayyinatin wadanda suke da bayani dalla dalla ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru al munkar zaka ga abin ki a fuskar wanda suke kafirai al munkar anan aka ce al ghadab wal abus zaka ga fushi da kuma ta'i fuska da zaran an ce musu Allah ya ce sai su fushi su ta'i fusakun su ba sa so a ce Allah ya ce dan kar a hana su abin da suke to wannan ma alama ce da ake gane kafirai da batattu fadi sima wa hadal munkar qad yujadu fi wajhi mansuratuhu al makhluqa wadi'a irin wannan mummunar kamar patarai da hasada da fushi ana iya samun shi a fuskar wanda asalin shi kyakkyawa mutum ne halitta da Allah ya mishi kyakkyawa ce amma ba shi da imani da haka da aka ce Allah ya ce sai batar ana iya samun haka ko kama yujadu mislu zalika fi rijali wal nisa'i wal wilda walakin bin nifaqi qubbiha wajhu kamar da ake samun haka a cikin mazaje da mata da kananan yara wanda su ne ake magana akan yadda su faye ne suke kallon fuskokinsu suke annashuwa akai lakin bin nifaqi qubbiha wajhu mutun ne mai kyakkyawar kama amma munafinci ya maida shi mummuna falam yakun fihi aljimal aljamal alladhi yuhibbuhu Allah to irin ken da Allah yake so ba za a same shi abun wannan mutumi ba wa asasu zalika nifaq wal kadhib abin da ya ja mishi wannan bayan yana da kama ta halitta mai kyau amma aka kasa ganin kyau a tare da shi abin da ya ja mishi wannan shine munafunci da ƙarya Allah ya sani walihada yusufu al-kadhabu bi sawadil wajhi dan haka ake siffanta makaryaci a ce yana da fuska baka kamar yusufu sadiq bi bayadi al-wajhi kamar da ake siffanta ainihin mai gaskiya da hasken fuska kama akhbara Allah bidhalika kamar da Allah ya bada labari ga sunan mun ji a baya walihada ruwiya an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu amara bi ta'zir shahid az-zul an ruwaito daga Umar dan Khattab cewa Umar yayi umarni da ayi ta'ziri a horar da shahid az-zur wanda ya shaida ta zir ta ƙarya bi an yusawwada wajhuhu Umar yasa a shafa mishi gawayi a fuskar shi a mai da fuskar shi baka wayurkaba maqluban ala dabba aka haudu shi kan jaki aka juya shi yana kallon bayan jakin fa innal uqubata min jinsiz zambi da mai ta uquba ana yin ta ne kullun aljaza'u min jinsiz amal a kaida ta usul fiqi ana yin kowane zunubi ana yin sakamako ne gurgurdan irin aikin da mutum yake falam maswadda wajhuhu bil kadhib yayin da ya zama shi mai shaidar zir fuskar shi tayi baki da ƙarya wa qallabal haditha kuma ya canza magana ya juya fuskar magana suwi da wajhu sai Umar yasa aka sa mishi toka ko shuni aka baki da fuskar shi wa qulliba fi rukubi sannan aka juya da shi ya kalli bayan jaki a hawan jakin kamar yadda ya juya da gaskiya ta kalli yamma wa hadha amrun mahsusun liman lahu qalbu ibn tumiya yace wannan abu ne wanda duk wanda yake da zuciya lafiyayya yana iya ganin wannan fa inna ma fil qalbi min an-nuri wadh-dhulma abin da ke cikin zuciya na haske ko duhu wal khair wal shar ko na alheri ko na shari yusri kaseeran ila alwajhi wal ayn yana fitowa akan fuska da ainihin ido huma a'zamul ashiya'i irtibatan bil qalbi kuma fuska da ido sun fi dukkanin gabobi alaka da zuciya ba wuce ba yace labarin zuciya a tambayi fuska yanzu duk mutumin da baya kaunar ka ko baya kaunar ki da zaran ka haɗu da shi zaka gane wanda kuma akwai alamar kauna da mutuntawa in ka haɗu da shi zaka gane ba tare da yayin magana ba ko asharat bi tarafil aini sifata ahliha isharata manzumin walam tatakallam ai ido yana magana haka ake cewa ko wato kallon da mutum zai yi kuma wannan fa gesture din mutumin da ke yi maka haka din ba wai yayi niyya ne kamar yadda sai in yayi niyya zai kawo maka duka ba a zuciyar shi za ta automatically za ta transmitting din wannan sakon zuwa ida kuma kai da ka kalle shi kai ma zaka iya gane me yake nufi malaman linguistics suna bincike akan wadannan abin da ake cewa paralinguistics wato bincike akan magana wadda ba ta harshe ba ta ishara da hannu ko ido ko kirci akwai bincike da yawa da aka yi akan wannan kuma abu ne sananne ana gane shi a kowace al'umma baka buƙatar ma wannan ilimin sannan ka gane shi yanzu ko yaro ne karami zai iya gane a cikin mutanen da ya sani ko wanda yake hulɗa da su zai zaka ga ya fi sabawa da wani a makwabta bai saba da wani ba ko ya fi sabawa da wanci a mutanen gida bai saba da wanci ba saboda in ya kalli wannan za ta ɓata rai ta zumburo baki in ya kalli wancan kuma ta mishi murmushi ko ta saki mishi fuska kaga zai fi sabawa da ita to wannan ɗabi'a ce duk wanda kaga yayi musun wannan to sai dai in zuciyar shi lalatacciya ce ko kuma yana da wannan rashin nagarta a kwakwalwarsa wali hadha yurwa an usmana aw ghairihi annahu qala da haka ake ruwaitowa daga Usman ibn Affan ko shi ko waninsa shine magana da muka ishara da cewa ma asarra ahadun bi sariratin illa abdaha Allahu ala safahati wajhihi wa falatati lisani mutum baya koyi wani abu a zuciyarsa sai Allah ya bayyana wannan abun a fuskarsa da kuma sakin bakinsa da irin maganarsa wallahu qad akhbara fil qur'ani anna dhalika qad yadhharu fil wajhi Allah ya bada labari a alqur'ani yace dama wannan abun na iya bayyana a fuska fa qala Allah yace walau nasha'u la arainakahum fala araftahum bisimahu da mun ga dama da mun nuna maka su ka da ka san su da kamannin su fa hadha tahta al mashi'a wannan abun da Allah ya ga dama ne in ya ga dama ya ga dama ya bari sun makala sai kuma Allah yace wala ta'rifannahum fi lahil qawli kuma da sannu zaka san su a bisa fi lahil qawli a cikin tuntuban zance fa hadha muqsamun alayhi wannan kaga sai da Allah ya rantsuwa akan shi muhaqqaqun kuma ya tabbata la sharta fi babu wani sharadi shi wancan Allah ya sa sharadi yace launa sha da mun su nan kuma Allah yace wallahi da sannu zaka san su zaka gane su ta magana su da haka wannan ya tabbata nabi sanin su a cikin magana wadhalika anna dhuhura ma fi qalbi al-insani ala lisanihi a'zamu min dhuhurihi fi wajhihi abubuwan guda biyu da fuska da harshe suna bayyana abin da ke cikin zuciya amma harshe yafi saurin bayyanawa fiye da fuska saboda tasirin harshe yana da yawa fuskar kuwa idan mutum ya ga dama ba zai bari ka fuskar shi ba amma magana fa ko ya faɗa a wani waje zaka iya jiyowa cewa eh ga irin abin da yake faɗa dan haka duk mutumin da yazo yana magana da zaran yayi magana ɗaya biyu uku minti biyar minti goma masu hankali da ilimi da wanda suke da shekaru da wanda suka sa abin da suke yi za su iya fasara cewa wannan mutumin iri kaza ne tunanin shi iri kaza ne irin ilimin shi irin ra'ayin shi irin yadda yake so ayi abu duk za su iya bambancewa amma da ganin fuskar mutum fa ba zai kai bambance wannan ba da ganin fuskar mutum yanzu misali kana zuwa zaka bi layin likita kuka zauna da wani in yake yin magana ko ko shiga mota daga nan har Lagos misali yake yin magana baka san gane wani iri bane shi saboda fuskar shi kawai amma in dai zai magana daya biyu uku minti biyar minti goma to za a iya gane wani iri ne shi da haka magana ta fi saurin bayyana abin da ke cikin zuciya fiye da fuska to don haka shi yasa a wajen fuska sai Allah ya sa sharadi Allah ne in ya so zai bayyana maka su amma a wajen magana in dai za su yi magana to zaka gane shi to wannan mas'alar ta da Allah ya ce da na ga dama da na faɗa maka su kuma mun sani cewa akwai hadisi na Huzaifah ibn al-Yaman wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mishi munafikai kaga kamar akwai karo tsakanin maganganun guda biyu to babu karo al-Imam Ibn Kathir ha'ilawa cikin tafsirin sa yayi magana yake cewa waɗanda suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san a ayanu ba'adil munafiqina fa umdatuhum hadithu Huzaifa madogar waɗanda suke wannan magana shine hadisin Huzaifa to dan Yaman wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mushi munafikai hadisi ne kuma tabbatacci munafikan da Annabi ya ga wa Huzaifa to dan Yaman wasu mutum 14 ne sune ya ga masa cewa waɗannan munafikai ne kuma abinda yasa su aka bayyana su kamar yadda ya tabbata a tarihin yakin Tabuka da aka je yakin Tabuka waɗannan munafikai an je da su yakin yanzu suka je suka samu wuri cikin dare suka yi mitin suka ci za su yi kokari su ga cewa sun halaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan yaki. Abinda suka yi niyyar yi shine idan yana tafiya akan abun hawarsa za su zo su firgita abun hawar. Idan ta zabar ta tafi da gudu sai su bi shi kaman za su kare ta, sai su je su mishi kare ya mutu. Abinda suka yi niyyar kenan. To wannan abin shine Allah ya maza ya aika mala'ika Jibril sai ya gaya mishi cewa to ga abinda suka shirya kuma su wane da wane da wane da wane. Kaga wata qadiyya ce khassa ta sa aka fadi shi, dan haka yayin zama istisna'i kenan daga wancan magana cewa walau na sha'u da arainaka. To kuma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa kuzai kutu danya mal sunayen su, yace da wane da wane da wane, karkara mu da duk abin da kaga suna yi munafikai ne, ba wai ya gaya mishi sunayen duka munafikai ga baki daya dake cikin Madina bane. Dan haka wannan aya tana nan, dan haka sai Ibn Kathir yake cewa wa amma ghayru haula'i, waɗanda suke sun wannanci waɗancan sha hudun, to su ne wanda Allah yake magana a kansu, yake cewa wa mimman hawlakum min al-arabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamu. Akwai munafikai daga cikin mutanen ƙauyuka, akwai mutanen Madina waɗanda su ma sun kangare akan munafurci, sai Allah ya ce la ta'lamuhum, kai baka san su ba, nahnu na'lamu, amma mun ka san su. Kuma Allah yake cewa la illam yantahi almunafiquna wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunka fiha illa qalila mal'unin aw ma sukifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Allah ne ta maganganu akan su wadanda suke bayyana sifofin su da kuma kashedin da ake musu akan, kamar anan cewa wallahi in basu taka tsantsan ba suka daina irin munafincin da suke da yake matuka. Allah ya ce to duk zamu sa su a karkashin, wato zamu rudar da su tay da za su bayyana kansu har a samu a gabayen su. Daga nan kuma babu wanda zai iya zama cikin garin Madina, shine maganar da muka dalu kuma la yujawirunka fiha illa qalila, domin dangin su da ƴan uwansu za su tsane su su ta musu Allah wadare, sai ne su ta hijira su kaura, wani ma za ya samu wasu ƴan takefe su je kawai su danne shi da duka su karasa shi. To shine Allah ya musu wannan kashe da sai suka fara kaffa kaffa. Allah ya tsare mu daga sharrin munafinci. Waɗannan abin nan mutane sun ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahala ba ai kankanuwa ba a zaman shi na Madina. Allah ya shukuta. Malai ya cigaba da cewa wa zalika anna zuhura ma fil qalbi ma fi qalbil insani ala lisanihi a'zamu min zuhurihi fi wajhihi, saboda bayyanan abin da ke cikin zuciyar mutum ta hanyar halshensa yafi girma fiye da bayyanarsa ta hanyar fuskarsa. Lakinnahu yabdu fil wajhi buduwan khafiyan, amma yana bayyana a fuska wata bayyana ƴar kankanuwa. Ya alamu Allah, wanda Allah ya san wannan bayyana. Fa idha sara khuluqan zahara li kathiri minan nas, in ya zama dabi'a to sai ya bayyana ga sauran mutane. Dama shi Allah ya san abin da ke cikin zuciya. Ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur, to idan mutum yana da wata mummunar dabi'a, yana da munafirci ko wani shi wata shedaniyar dabi'a, to Allah ya san abu mafi karanci da zai bayyana na wannan shedaniyar dabi'ar, na wannan mummunar dabi'ar. Amma idan mutum ya ci gaba da yin abin, yana ta maimaitawa har yayi developing habit, yana mishi habitual kullun yana yi, to duk sauran mutane ma sai su gane, sai ga kowa ya sani da an faɗi wani tawa na ai, kowa ya san bai cika alƙawari, kuma shi bai taba cewa bai cika alƙawari, bai taba faɗa ba cewa ne labarin wannan kake kama ai gara ka kama labarin shafa labarin shi, kowa ya san makamici ne kenan, ko kowa ya san shi da kaza, duk wata siffa dai ka kwatanta zaka ga cewa ana gane ne ita. Kuma da zaran yayi abu koda ba ita bace yi a ranar a wannan lokacin, haka za a fasara, za a ce dai a cikin wannan dabi'a ce ta shi. Shi yasa koda a gida ne zaka ga mutum yana iya gane in ya shigo gidansa, in ya ga wani nau'i na laifi ko wani nau'i na wata barna, zai iya gane waye ne ba tare da yana da CCTV camera ko yana da wani dalilin asiri ba, saboda ya san halayen irin mutanen gidan yau da gobe. In ya ga hali kaza to ya san wancece, in ya ji an daki yaro kaza ya san matan gidan wancece azzalima wadda ba ta daga ma yara kafa wajen duka. To koda Qur'anin ta yi dukan ne bi haƙƙin, amma dai za a mata hukunci a ce dama kin saba. Haka koda a wajen aiki ne, ko headmaster ko principal ko director ko shugaban wata ma'aikata, yana iya gane halin kowa yau da kullum saboda zaman da yake da su. Haka dai haka malam ya ci gaba da cewa wa qad yaqwa as-sawadu wal qasama hatta yadhhara li jumhurin nas to haka nan wannan as-sawad baki din wal qasama da ainihin wato kyakkyawar abin nan diri kyawun diri yakan yi kyau har ya bayyana ga mutane rubama musikha kirdan aw khindira mutumin da yake da mummunar kama ko mummunan aiki a cikin mutane tayyuma da karke a canza halittar shi ya koma biri ko alhinzir kama fil umami qablana kamar yadda ya faru da al'ummomi da suka shuɗe kafin al'ummar musulunci wa kama fi hadhihi al'umma aidan kamar yadda kuma a wannan al'umma tamu ma ana samun mutane waɗanda suke da wata mummunar kama ko Allah ya maida su wata halitta daban wa hadha kasautil mutrib idza kana mushtamilan ala kadhibin wa fujur wannan kaman haka abin yake game da murya mai dadi amma idan ya zama murya tana dauke da abin da yake ƙarya ne da fajirci abin da suke cewa suna jin dadin shi na waka amma sai zama abin da ake fadi a cikin wakar ƙarya ce da fajirci fa innahu mawsufun bil qubih was-su'il ghalibi ala ma fihi min halawati sawti za a siffanta shi da muni da kuma barna wadda ta galabaici abin da ke cikin shi na dadin murya abin da ke cikin dadin murya ba zai tseratar daga wannan abin daga a kalle shi a matsayin mummuna ba tunda ma'anar shi mummuna ce abin da ke cikin shi mummuna ne wannan ba zai tseratar da shi daga muni ba fadus suratul hasana mutumin da ke da kyakkyawar kama imma an yatarajjaha indahu al'iffa wal khulqul hasan ko dai mutumin da ke da kyakkyawar kama ko dai a wayi gari bayan wannan kyakkyawar kamar ya zama ya tarajjahu indahu al'iffa kamewa ta zama ita ta yi galaba a kan shi wal khulqul hasan da kuma kyakkyawar hali kyakkyawar ɗabi'a wa imma an yatarajjaha fihi diddu zalika ko kuma aka san haka wato rashin kamewa sakaci da yin laifi da kuma wato da mummunar kama wa imma an yatakafa ko kuma su zama daidai wuri da halin shi na kirki da na banza kowanne 50-50 fa in tarajjaha fihi salah idan nagarta ta yi rinjaye a kan shi kana jamaluhu bi hasabi zalika kyan halitta shi zai zama gwargwadon wannan kyan halin nashi wa kana ajmala mimman lam yumtahan tilka almihna zai kuma zama yafi kyau fiye da wanda Allah bai jarabce shi da wannan kama ba sai zama ga kyan halitta ga kyan hali to sai zama ya ƙara kyau akan kyau kenan wa imma wa in taraja fihi alfasadu lam yakun jamilan bal qabihan madhmuma idan ko barna ta rinjayi kyan halittarsa gashi da kyan halitta ko gata da kyan halitta amma ya rudu ko ta rudu da kyan halitta ta kama wata barna ko ya kama barna to wannan barnar da ya kama ko ta kama zai mai da shi mummuna ko ya mai da ta mummuna falaidu kullu fi qawlihi ba zai shiga cikin fadin da aka yi cewa inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne kuma yana son abu mai kyau to abu mai kyau na kyan zahiri amma kuma cikin shi babu kyau Allah baya son wannan abu kamar da Bahaushe yake cewa kyan dan maciji idan ga wata mace kyakkyawa ko wani abu mai kyau amma kuma cikin shi babu nagarta ce mace ce kyakkyawa amma mai yakon ta ce zaman aure ta yi ibada ta yi biyayya ga mijinta ta bautawa Allah sai ta shiga karuwanci ko wata barna ta zama kyan dan maciji a lokacin wanda kyan su zai burge ta kawai sune masu zuciya mai cuta irin tata amma masu zuciya lafiyayya wanda take ba ta da irin wannan cutar ta barna kyanta baya burge za su yi Allah wadare da wannan kyan ne cewa wannan kyan Allah wadare shi ba kyau ne abun burgewa ba to haka duk wani abu da yake da kyau a zahiri amma cikin sa mummuna ne kamar dan maciji din da Bahaushe ke cewa kaga ai jikin maciji yana da walwali haka da kyau daga har atamfan mata ake da zane irin kamar maciji saboda design din da ke jikin jikinsa amma kuma wata halitta ce wanda kowa ya san irin mugunta da rashin tausayinta don haka ba a ganin kyan nan a matsayin wani abin a zo a gani babu wanda zai ce yana son maciji saboda kyansa to haka duk wani abu wanda yake da kyau na zahiri amma ya zama babu alheri tare da shi don haka muni na halitta ko kyan halitta ba shine ma'auni ba kamar yadda muka ji a baya, kamar yadda malaka yake cewa da wannan shine ma'auni, to da Yusufa zai zama falalashi ta faru ne daga kansa, amma falalashi ba kyan ne falalarsa ba. Hata shi ma da zai fadan abinda Allah ya mishi na falala bai bayyana kyau a matsayin abinda Allah ya mishi na falala ba. Ana samun mutane wanda suke ba su da kama mai kyau, amma idan Allah ya ba su abu mai kyau da ake nema, siffa mai kyau ta wato ta wadata ko sarauta ko ilimi, to ba ma amanta ba a tana ma ba su da kyau. Yanzu alal misali ƴan mata a irin wannan zamanin namu, idan ga wani mutum wanda yake a zahiri mummuna ne amma kuma yana da wadata, amma kuma ga wani saurayi wanda shi kuma a zahiri kyakkyawa ne amma kuma bai da kosisi, da kai babanta da mamatar da ita duka za ku shawara ku ce ki auri wannan mummuna, ina ruwanki da muni shi. Saboda yana da abu mai kyau da ake so, kyau na gaskiya shine wadata ko ba wanda zai je ba za a taba wannan saurayin ya tafi da kanshi na banza tun da bai da kosisi ya je neman kuɗi. Da haka zaka ga in ka lura sai ka ga masu kuɗi galibin su koda ba su da kama mai kyau amma kalli matan su kalli yayin su sai sun darje, saboda tunda suna da kuɗi to suna da kyau, wannan kuɗin shine kyau a gun mutanen duniyar nan ko ba haka bane? Babu wanda ma zai ga cewa wa ma zai saurari wannan kyakkyawan saurayi da dogon hancin shi wanda bai da kosisi a kai, ya je ya rike dogon hancin shi da fatan shi da gashin kansa da daɗin muryarsa duk bai da wani amfani. Wancan ku sai gan shi da kasan yara sun yi wasan ƙasa, amma tun da akwai dala akwai naira shi kenan ba matsala. To haka in ka bi tarihin malami, akwai malamai da suke munana ne amma baka taɓa ji an aibata su da muni ba. Misali yanzu Abba Ibn Abi Rabah rahimahullah ɗaya daga cikin manyan malamai ne cikin tabi'ai, babban malami ne, amma a tsau ya ma a shagide yake yana tafiya haka yana saboda yana da falic, yana da stroke a hannunsa, sannan yana da kusimbi. Akwai sarki daga cikin sarakunan Banu Umayya wanda ya nemi fatawa ya rasa, sai aka ce ai sai a kawo dan Abu Rabah da ya zo garin Makka, ya zo aikin Hajji ko Umara, ya tafi ya ji fatawa a gun wannan malamin. Da ya dawo sai ya tara Banu Umayya da ke tare da shi gaba ɗaya, ya ce idan ba ku je ku yi ilimi ba kada Allah ya ba ku abin da kuke nema duniya da lahira, ce duk wanda zai je karatu zan taimake shi a cikin danginmu. Ya ce ban taɓa jina a cikin ƙasƙanci ba irin yau, in je in zauna a gaban wannan baƙin mai ƙusumbi mara kyan kama ina neman fatawa, sai da ma na jira shi tukunna ya gama darasin shi ya gama abin da zai sanar ya ma ba da fatawa. Kaga a tsawo bai da wata kama mai kyau, akwai su da yawa, zaka ji an ce malami wane ga irin shi malami wane, kamar Jahiz Abu Usman shi ana makwatance ne ana cewa ma shine kamar model na shaitan, kamar da wata mata yace ta mishi renin hankali tana so a mata sassaka irin bin nan ai mata nahat na shaitan, da ta je ta ga masu sassaka suka ce to su ba su da samfurin shaitan ba su san yadda yake ba, sai ta ce to ku bari zan kawo muku samfur. Sai kawai ta ce majahi ki raka ta kasuwa, da suka je kawai ta je gun masu sassaka sai ta ce to irin wannan nake so, saboda bai da kama mai kyau, amma ga duk wannan bai cutar da su ba ko mun gane. To aka kuma dukkan mutum yanzu misali a cikin university ba dama dukkan mutum za a ce bari a bashi maki a ce ya ci jarabawa saboda yana da kyau, to galibi ma zaka ga kamar yadda Allah yake raba baiwar shi, zaka ga ma musamman sai kaga wasu ma munana ne suka kokarin ma, zaka ga su ƴan musabakan nan da wuya kaga wata kyakkyawa wanda kyanta zai ja hankalin mutane a ciki, zaka ganta wata da kwandalelan kai wata da kananan idanu haka, amma ka ji Qur'ani malam ram ba haka bane? Saboda Allah yana raba baiwar shi ne, wata sai ya bata kyan, wata kuma ya bata kwakwalwa, wata ya bata nutsuwa, wata ya bata doguwar abun nan dogayen gaɓoɓi da sauransu. Ba kowa ne Allah yake haɗa mishi duka irin wannan irin na Yusufa ba kowa ba ne. Da haka jama'a kyan halitta kyan zahiri tabbas abu ne mai kyau, don halitta Allah ce abu ne kuma ka gani ka yabawa Allah da ya halitta shi, sa har addu'a annabi ya karanta idan ka ga abu ya birge ka ko halitta ta birge ka ka ce Allahumma hassin khuluqahu kama hassanta khalqahu, ya Allah wannan halitta da kai mai kyau Allah ka sa mata hali mai kyau, domin hali mai kyau shine cikar halitta. To shi sa manzala sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa shi, saboda halin shi mai kyau ne 100 bisa 100 ko ka ce 2000 bisa 2000, sannan kuma halittar shi ma mai kyau ce ita ma 2000 bisa 2000. Hatta shi Yusuf din da ake labari yana da kyau, to kyan shi an kwanta da manzala sallallahu alaihi wasallam kamar kyan tauraruwa ne kwaya daya da kyan rana ko kyan farin wata din. bai ko kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba, domin shi har akwai wasu mutane a cikin sahabbai ma da ake cewa sun kamo shi a kyau ko sun kusa kai shi, irin su dihiyatu alkalbi da ake ce mishi Yusuf hadhihi al-umma. Almuhimu dai jama'a, kyan halitta ba shine asali ma'auni ba, duk da dabi'ar mutane tana karkata zuwa ga san duk wani abu mai kyau. To dama a cikin ma theory na beauty din, akwai theory na beauty a psychology, akwai gindimu da dama ma akan wai menene ma kyau tukunna, tun daga definition kan wai meye kyau, wanda karshe kawai babu wani abu objective, babu wata magana mawdu'iyya akan meye kyau, kawai kyau ra'ayi ne. To akwai kuma ra'ayi gama gari wanda galibin mutane suke tafi akan shi, wanda zaran an ce kyau wannan abin da ke zuwa cikin kwalwaka, to galibin mutane haka yake ba su kwalwa su, ƴan kaɗan ne mutane suke fandarewa wannan ɗabi'ar ta game da abu mai kyau. Idan yanzu kyan mace ne ga maza, za su fara tunanin fara doguwa, mai dogon hanci, mai kyan diri, mai siririyar murya, duk maza yawanci haka suke nan tunanin ku. Wataƙila idan agun mata ne da an ce kyau abin da za su fara tunani, za su ce namiji mai lafiyayyen ƙasin bahala ku, su ce mai husky voice ko mai kafaɗa mai faɗi. Ni ban san ya suke fassarawa ba, amma dai ina tunanin wannan shi ne ko daga irin abin da ga ana rubutawa a littattafai, wataƙila ko ana ambatawa. To amma za ka samu a cikin mutane wanda wannan baya burge su, yanzu akwai wanda baya san dogon mace ya fi son gajera, akwai wanda bai san fara ya fi son baka, akwai wanda bai san mai gashi da yawa ya fi son kwaikwaido, kowa akwai ra'ayin shi. Haka dai haka dai, za ka babu wani abu muttafaqun alaihi game da shi, shi za ka cewa beauty is in the eye of the beholder, wanda ke san abu kawai shi ke ganin kanshi. Za ka yi ganin mutum yana ce yana son wani abu, sutura ko wata halitta ko wani abu, ya ce yana mai kyau, har mutane su tama bakin kama bayi da hankali. Allah shi kyauta. Malam ya ci gaba da cewa wa in takafa'a, idan kuma wato abu mai halin kirki da na banza suka yi daidai wa daida, lam yakun jamilan, okay, kana fihi min aljamal wal qubh bi hasab dhalik, sai zama yana da gurgudan kyau da muni, kowanne gurgudan abin da ke tare da shi na abin nan, fala yakunu mahbuban wala mubghadan, sai zama abin kauna ko abin kiba a bisa wannan siffa. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama zakara hadhihi alkalima lil farqi bain alkibri alladhi yubghiduhu Allah wal jamal alladhi yuhibbuhu Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan magana dan ya bambance tsakanin girman kai wanda Allah yake fushi da shi da kuma kyau wanda Allah yake so. Fa qala, sai Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibri. Fa qala rajulun ya rasulullah, ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan, afa min al-kibri dhalika? Fa qala la, inna Allah jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batrul haqq wa gamtun nas. Wannan hadisin in kun tuna a baya an ambace shi, wannan hadisi ne sananne, hadisi ne tabbatacce, an yi magana a kan shi a baya. Abinda aka ce shi ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibri, baya shiga aljanna shi mutumin da ya zama a cikin zuciyarsa akwai gurgudan kwaye komayya ta girman kai. Fa qala rajulun, sai wani mutumi yace ya rasulullah, ya manzon Allah, ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan, mutum ne ya kasance yana son ya ga tufarshi tayi mai kyau, wa na'luhu hasanan, takalmin shi ma yana so yayi kyau, afa min al-kibri zalika, to shi ma wannan girman kai ne? Fa qala, sai manzon Allah yace la, wannan ba girman kai bane, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, ai Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyau. Al-kibru, girman kai shine batarul haqq, tun kuɗe gaskiya, yi ma gaskiya girman kai, wa ghamtun nasi, da kuma wulakanta mutane. Wannan hadisin daga cikin maganganun da malamai suke akan shi na farko, cewa da ilahi kun jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibri, al-imamu Abu Sulaiman al-Khattabi ya kawo wasu fassarori guda biyu a cikin sharhin da Sahih Bukhari, yace ko dai ya zama la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibri, shine ai al-mutakabbiru anil iman, wanda ya ƙi yin imani girman kai ne da raina Allah ya sa ƙi yin imani, to da haka ba zai shiga aljanna ba. Yace ko kuma ya zama, fassara tana nufin muminai idan sun zo shiga aljanna ba za a basu shiga aljanna da ragowar wani abu na girman kai tare da su ba,
sai an cire musu shi, kamar da za a cire musu munazara fi qulubihim min ghillin, ya kuma za a cire musu abin da ke cikin zuciyarsu na dabi'a girman kai dan adam yake da ita, domin dan adam ya da dabi'a ta abin da turawa suke cewa self esteem, ganin darajar kansa, bai yadda a wulakanta shi, bai yadda ya kaskanta, kowa yana aspiration, yana gurin ya kai ga wata daukaka za ta sa ya dara sauran sauyin shi, wannan dabi'a dan adam ce. To amma malamai suka ce wannan fasar ba ta zauna a nan ba, saboda ai a hadisin an yi bayani mai ake nufi da girman kai din, duk da yake wancan din tabbatacce ne game da cewa man takabbara anil haqqi yake imani ne shiga aljanna, sannan kuma aljanna babu irin wannan jiji da kai din da kokarin gogoriyo ko munafasa akan samun wani abu. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan magana, sai wani mutum ya ce, wannan mutumin malamai sun yi magana akan wane ne shi, an kawo maganganu kala daban-daban, karanta sharhin Nawawi na Sahih Muslim, domin wannan hadisin Muslim ya fitar da shi, daga ciki an ce wani mutum ne mai suna Malik ibn Murara ar-Rahawi, an ce shi ne wannan tambayar, wasu sun ce Abu Sa'id al-Khudri, wasu sun ce Abu Raihana, wani wasu sun ce maganganu iri daban-daban, an faɗi mutane fiye da kala bakwai, kamar yadda Al-Qadi Iyad ya kawo a cikin sharhin sa Nawawi shi ma ya ɗauko, wallahu ta'ala a'lam. A takaice dai wani daga cikin mutane ya yi tambaya, ko ya zam tambayar wani ya yi, sai wani kuma ya ce aiko ni ma irin wannan tambayar na sonai, kaga zai zama dukkan sun yi tambayar, ko kuma ya zama mai ba da labari bai tantance fuskar wa ya tambaya ba, domin haka na iya faruwa a ɗabi'ance, wani ya tambaya idan wani ya ba da labari sai ya faɗi kamanni sai a ɗauka wani ne ko makamancin haka. Sai mutumin ya ce ya Rasulullah, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan, mutum yana son tufarsa ya zama mai kyau, haka yazo a cikin riwaya kamar yadda faralu ta hadisin Ibn Mas'ud ya rawaito shi, al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin sahih dinsa, sai kuma al-Imam Tirmidhi da Ahmad duka sun fitar da shi da wasu malamai. To sai aka tambaya aka ce yanzu mutumin da yake so takalmin shi, rigarsa ta zama mai kyau, yana so ya sa sutura mai tsada wanda take an wanke an goge ya fito tsaf dan gayu ne shi, wa na'aluhu hasan, haka takalmin shi yana so kodin shi ga takalmin shi ya mishi polish, takalmi mai tsada mai kyau wanda kowa ya gani zai ce masha Allah kai wannan ya fito, afa min al-kibar zalika, to shin wannan yana cikin girman kai? Faƙala la, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan baya cikin girman kai. To a cikin riwayat Babarani daga Sayyidina Ali radiyallahu anhu da isnadi tabbatacce, akwai magana da manzo Allah ya take, ita kuma tana ba da akasin wannan fassara, shine da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innar rajula la yu'jibuhu an yakuna shiraka na alihi ajwadu min shiraki sahibihi fa yadkhulu fi qawlihi tilka darul akhirah naj'alha lil ladina la yuridu uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin, mutumin da yake so yaga cewa rigar shi ta fi ta sauran mutane kyau, takalmin shi ya fi na sauran mutane kyau, to ya shiga cikin wadanda Allah yake zargi, baya daga cikin wadanda Allah yake cewa tilka darul akhirah, wancanan ka gidan lahiran nan, naj'alha, za mu bayar ne lil ladina la yuridu uluwan fil ardi, wanda ba sa son girman kai, ba sa son sa ɗaukaka a duniya, wala fasada, ba sa son barna, wal aqibatu lil muttaqin, ƙarke yana tikewa ne shi alkhairi ga masu tsoron Allah. To wancan ana magana akan saubu shuhura, saubu shuhura wanda yake ya saka ba wai dan burin shi yayi kyau ba, a dan ya fi saura kyau, mu gane bambancin yayi kyau wani abu ne, ya fi saura kyau ƙari ne akan yin kyau. To in ya zama kullum burin mutum sai ya fi kowa fitowa, da haka wani ma sai ya sai a tambaya suwar da suwa na kayan sallah irin ne suka danka, sai ya je kuntelin sai ya bincika, musamman ga mata ko sannan ta dinka wanda ya fi nasu, wata in biki ne ma in ta zo gidan bikin ta ga irin shigar da aka yi, dama tana da extra a jakarta, sai ta shiga makwabta ta canza, mata duk suna yin haka. To wannan shine thawbu shuhura, annabi ya hana mutum ya dinga sa tufa wanda ya dara na kowa tsada, ko ya dara na kowa arha, da nufin dan ya nuna wa mutane ya fi shi. Al misali yanzu ga mata, musamman manyan mata, hijabai tunda ya riga ya zama yayi yanzu dole za su saka hijabi, to amma ba za su yi da yadi wanda kowa take yin hijabi da shi ba, sai a je a su yaji mai matukar tsada da shi ake hijabi wanda zai nuna cewa su sun fi kowa to haka ta likafani ba daidai bane likafani da yaji wanda yake mai tsada sosai tsada mai yawa to haka kuma mutum kai ya fito da tsumma da ragga wai shi yana so ya fi kowa tsoron Allah to wannan saubu shuhura ne amma mujarradin dabi'a ta gayu da kwalliya to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi ne girman kai ba ina fata mun gane wannan al-imamu ibn al-qayyim da yazo nan inda aka ce fa qala da yace inna allaha jamilun allah mai kyau ne yuhibbul jamal kuma yana son abu mai kyau sai al-imamu ibn al-qayyim a cikin al-fawaid da kuma cikin udatus sabirina yayi maganganu cewa wannan yana nuni zuwa ga siffofin Allah waɗanda Allah yake son bayi su zama suna da irin su da gaske akwai al-jamil yuhibbul jamal al-ghafur yuhibbul ghufran daga ciki akwai abin nan wato kyauta da karamci Allah yana son karimun yuhibbul karim yana son mutane su zama suna da karamci Allah yana da gafara yana son bayi su zama suna da gafara ga junan su Allah yana da tausayi yana son bayin shi zama sa da tausayi i junan su to irin wannan sunayen wanda ake da musharaka tsakanin Allah subhanahu wataala a cikin lafazin sunan kuma har gashi bayi suna da irin sunan kamar da Ibn Qayyim yake faɗa a wajen cewa ya halasta a samu irin wannan musharaka to ya halasta a samu mutum sunan za a samu mutum suna Jalil za a samu mutum suna Karim da makamantan su amma sunayen da suka ke banta da Allah wanda baya musharaka da kowa a cikin su to bai halasta a sa mutum ba al-mutakabbiru al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru ar-rahman Allahu da ire-iren su bai halasta ba a sa mutum irin wannan sunaye ne khassa billahi subhanahu wataala amma bai sa zai ce sunan mutum al-qawiyyu misali qawiyyu domin Allah yana son bawa qawiyyi ko al-abdul qawi khairun wa habu ila llahi min al-abd al-mu'min al-qawi khairun wa habu ila llahi min al-mu'min al-dha'if wa fi kullin minhumā khairun to amma sunayen da suke Allah yake banta da su mahalicci mai rahama mai wanda ake bautawa ma'abucin girma da buwaya al-qahhar da ire-iren su to wannan bai halasta a sawa mutum ba bai halasta kuma a sawa business irin wannan sunan ba Ibn Baz ya bada fatwa akan wannan misali zan yi misali ne kawai in wani ya ji haushi ya guri jama'a ar-rahmaniya bai halasta ba a samu business wannan sunan ko a ce sunan wata yarinya rahmaniya ko rahamanu duka bai halasta ba malamai suka faɗa ya saba wa tauhidi jama'a saboda sunaye ne da suka keɓanta da Allah subhanahu wataala da kan kana da wani business mai irin wannan sunan sai ka je kai apply ka canza mai sunan kawai shi ne abin da ya fada cewa da kake nama ɗinka na musulmi tunda mutum ma an sa mai sunan canza mishi balanta na wani business iya ka ce kai ka je ka biya kuɗi a CAC ko a je ka ba lauyoyi ko su cika takardu ka ce ka canza an sun tambaye ka ce saboda ya saba wa addini na gane kuskure ne ulaika alladhina yubdilu lahu sayyi'atihim hasanat ire-iren waɗannan babu matsala rannan wani ya ban tambaya game da sunan university wanda kungiyar izala za ta gina a kasar Hadeja da suka samu ta suna Assalam University bil munasaba sai muka yi magana cikin sun ci mushi to ni da gaskiya ba san abin da ya haramta wannan ba saboda Salam suna ne shi ma irin wannan mushtarik ana iya samu wani da irin sunan da aka babu laifi ko da yake an saka alif jalam amma kuma an yi idafa an ce jami'atus salam to babu laifi amma shi wannan dan uwa kaman yana ganin cewa bai dace bane to ni dai ban sani ba ta yi sun yi bincike akai ko ba su yi ba wallahi ta'ala alam kuma kungiyar izala suna neman taimako ga masu daga gurin musulmi cewa za su gina university din ya kamata lalle al'umma su kokari su taimaka za ka ga sun bada account number yana yawo wanda suke sanya kudade a ciki naji an ce ma shugaban izala malam balalau ya ce daga sanda suka bada sanarwa zuwa yanzu sun samu kudade yafi miliyan 10 a cikin asusu to kaga kamar da gaske kenan ba ya kamata kamar ka kokari ko naira 1000 ne ka saka kawai da tsarkin niyya Allah zai karba insha Allah kowa ya kamata jama'a da a ce kowane musulmi zai ba su naira 1000 a Najeriya nan a arewacin Najeriya musulman dake Najeriya kowa ya ba da naira 1000 ai ina jin ba karamin kudi za su fara ba jama'a kuma ka ga naira 2000 dai ai ina ba ka kashe ta a banza tsakanin data da kati da sharraki da shan mangoro za ka kashe ta to dan me ba za ka iya ba su 1000 ba misali ka bayar da karkin niyya kuma kaka ga kowa kar kai posting din shi a Facebook cewa ka ba su yana da kyau mumini ya zama ya da wani aiki na sirri da yake tsakanin shi da Allah wanda baka bari kowa ya sani almuhim shine jama'a ya halasta ai amfani da irin waɗannan sufofi wanda suke almushtaraka kaman Karim da makamantansu amma wanda bai halasta ba sune wanda suke khassa lillahi subhanahu wata'ala kai ko anan Allah yace annabi yace Allah jamilun ne kuma yuhibbul jamal daka aljamil yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala alkibaru girman kai wanda aka haramta shine batarul haqq raina gaskiya a gwada mutum gaskiya yana ji yana gani tana kallon shi yana kallon ta yace bai yadda ba ba zai aiki da ita ba shi ba haka yake so ayi ba to wannan shine girman kai wa ghamtun nas alghamt huwa alihtiqar wulakanta mutane to menene wulakantawa shi da wancan kin gaskiya abu ne sananne idan gaskiya ta bayyana mutum yake aiki da ita to yake gaskiya abinda duk ka sani na gaskiya tsawon addini ne ko a rayuwa ka ki aiki da shi to ka ki gaskiya an san me gaskiya shine abu ya dace da waqi'i ya dace da haqiqa to sai kuma mutum ya ce shi bai yadda ba ko ba zai yi ba ko ya kawo wani tasgaro akan ta to wannan ya ki gaskiya kenan to amma menene ihtiqarun nas wulakanta mutane ghamtun nas to wannan kuma yana komawa ne ga urfi yana komawa ne ga al'ada yana kuma ne zuwa ga abin da aka sani a cikin al'umma shine kowace al'umma ko kowane mutane ko kowane irin gari ko yanki suna da code na ethics din su suna da al'adu da halayen su wanda da su ake gane wane ne ya san girman na gaba da shi waye ya san mutuncin mutane waye bai san ba ala misali idan mutum ya je neman aure idan ana so a ce ba shi da kunya za a ja aya ne a ce ga ai tace ba shi da kunya ba za a ce haka ba za a kalli dabi'un da yake to dabi'un nan zaka ga sun saba wa abinda al'ummar wurin suka yadda da cewa kunya ne sanin ya kamata to da haka ake gane wane ne mara kunya wane ne mara mutunci daga ciki misali mu a nan yankunan namu akwai raina babba yana daga cikin lissafin abin nan rashin kunya shine idan babban yayi magana wanda ya girme ka a shekaru ko ilimi ko a aiki ko a sana'a ba za ka yi mishi gatsai ba koda kana ganin ka fi shi gaskiya to mu kiyaye wannan mu ustadai muna da wani galatsi cewa an mun fi mutun gaskiya to ba za mu mutunta shi ba ko mun girman shi ba daidai bane al'adun mu su da haka ba addini bai zo da haka ba kullum ina maimaitawa mutane wata magana ta al-Imam an-Nasa'i wanda na karanta a cikin littafin sa kwanakin baya mun yi karatu akai da yanzu yana magana akan wani mai riwaya a cikin al-Kubra da ya kawo maganar sai ya ce malamin mu Yahaya dan Ma'inu ya ce wannan mutumin ba shi da inganci sai ya ce mu kuma suna sa'i mun ba hadisan shi mun duba falam nara ma yu'ibu alai mu ba mu ga abin da zai sa ya zama aibi game da shi ba sai ya ce wa Yahaya a'lamu minna amma dai malam Yahaya ke mai ilimi kaga mutuntawa sosai duk da shi bai gani ba haka ba zai ta kalidanci ba kuma amma kuma malamin shi ne kuma ya ki shi ilimi dan haka ba zai kore magana kai tsaye kawai ce ba daidai ba ce sai ya fadi tashi da ya fahimta sannan kuma ya tabbatar wa da malamin darajarsa to kaga idan wani bai daga baya bincike duk inda ka karkata ba za ka ga cewa yayi ma ɗayan bangaren rashin mutunci ba bai jijji da kai cewa ya gano abin da ya fi na malamin shi bari ya yarfar da shi ba bai kuma ce bari ya ta kalidanci ya rufa idansa akan abin da ya gani ba to zaka daga cikin abin da ake gane mutum ya zama yana da ghamtun nasi akwai rashin girmama na gaba da shi sannan daga ciki akwai wato katsalandan akan abin da ba a saka ba shi ma yana da gaskiya abin da ake gane mutum yana da ghamtun nasi abin da ba ruwan ka shiga abin da ba ruwan ka yana alamta cewa baka mutunta mutane ka zo ga ana wani tadi ko ana wata harka ba a saka ba ka sa baki da muna yara sai a buge maka baki ma ko baki akai a gidanku ba kai sa manya suna magana ka sa baki ba koda ka san abu baka isa ka sa baki ba sai an tambaye ka sannan yana daga cikin abin da ake gane gamtin nasu har yau shine ganin cewa kafi kowa, ganin kafi kowa, kafi kowa mutunci, ko kafi kowa daukaka, ko kafi kowa ilimi, ko kafi kowa dattaku, ko kafi kowa sanin ya kamata, ko kafi kowa wadata. Ya zama dai wani siffa da Allah ya maka ta alkhairi, amma kuma kana ganin kowa da isa ba kan wannan alheri, to shi ma wannan ya daga cikin alamar gamtun nasu. Ina faɗa wannan ne saboda in mutum ya kowa ya kan shi fatin ta nasu, wanda ka san kana yi sai ka kokari ka dena, in ba haka ba akwai wannan siffa ta girman kai da Annabi ya faɗa game da kai. Da haka wannan siffa ta daga ciki shine mutum ya zama baya ganin kowa da gashi, ko kuma duk abin da wani yayi to shi ba daidai bane sai in nashi. Sannan daga ciki kuma akwai as-sukhriya, shine wato zolaye mutane akan abin da suke mai da mutane abin dariya. Kai ji kaji suwa na wai abin da suke, kai kaji wani wai shi ma wai kuɗi, kaji kaga wani irin gida da yayi a wuri kaza kaza, sai a tantsire dariya. To irin wannan shi ma daga cikin gamtun nasu, wulakanta mutane akan wadatar su, ko akan kama halittar su, ko akan jinsin su, ko akan abin da suke yi, da kuma har ila yau kuma da yawaita cin diddigin mutane. Duk sanda zaka ambaci mutane sai ka ambace su da abin da zaka kwashe girman su, shi ma daga cikin gamtun nasu, raina mutane. Sannan kuma daga ciki suka ce, malamai suka ce daga cikin gamtun nasu akwai al'adan nan da mutane suka al'adanta a wannan lokacin na bibiyan sirrin mai wane yake ciki, shi ma yana nuna ka raina shi ne. A ina ya samu kuɗi, ya aka yi gida, ya aka yi canza mota, ya aka ina yayi karatu ma tukunna da aka ji shi da wannan ilimin, shi ma daga cikin gamtun nasu. Suna nan da yawa malamai sun tattauna akan su, amma nan sa daga cikin wanda suka fi bayyana, wannan biyar din sa daga cikin abin da suka fi bayyana wanda ake gane cewa wane yana da raina mutane da Allah ya halicce su shi ubangijinsu, taken da ya musu yake cewa laqad karramna bani adam, mu su Allah da muka halicci mutane, Allah ya ce mun girmama su. To dan kai mai kai kuma kai ma ɗaya daga cikin su zaka dinga wulakanta ma Allah bayan sa. Daka jama'a ya kamata mu tuba mu daina ba kyau irin wannan ɗabi'a, mummunan ɗabi'a ce. Shine malamai suke cewa a cikin wannan hadisi daga cikin fa'idojin shi akwai mustahabbanci, ko kuma ƙarfafa cewa mutum ya kyautata halin shi da alaƙarsa da mutane, da kuma yana nuni zuwa ga halaccin idan malami yana karantarwa, idan aka ji ya faɗi wani abu wanda ba a gane babu laifi a tambaye shi a ce to malam ya kuma kaza, kamar yadda yanzu wannan kaga wata kila ba da banan tambayar ba, da ba za a gane wannan karatun ba, da Annabi zai tsaya ne kawai akan cewa ba abin nan ar-rajulu la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr, da ba dan wancan mutumin da zai tambaya ba da hala ya ka hadisin kenan. To da kuma hadisin zai fa mutane wahala wajen fahimtar shi, ta yu wani ma a yanzu ko a wani zamani shi ma ya fahimci cewa mujarradin sanya kaya mai kyau ma girman kai ne, domin kuma mutane suna iya fassarawa haka shi ai wani yana da jiji da kai saboda kawai yana gayu, ko kuma in yazo zai rufe motar shi duka ya daga gida sai ya saki AC kawai ya wuce. To mutane na iya fassara shi a matsayin girman kai, hala shi kuma kawai gayu ne wannan abin da yake, hala gayu ne, ko kuma ya sa earpiece, ko ya sa bakin gilashi da sauransu. Idan kaga ta bakin gilas a wurin Bahaushe raini ne saka gilas, ko in ka bugun za ka yi magana da babba dole sai ka cire gilashin ka, ko irin namu din nan na ciwon ido sai ka cire shi za ka yi magana da babba. Amma in ka zo kana magana da gilashi haka idan ka tokare na mutane, kaga al'ada ce haka, baka wucewa ta cikin zaure mutane suna zaune da takalmin ka a kafarka sai a ce ka taka mutane, shi ma wannan yana cikin gamtun nasu al'adar Bahaushe. Wataƙila a wasu al'adun ma a samu wasu abin wanda ba haka ba, wataƙila na iya tuna da za ka ga daga cikin al'adu shine za a ce yaro bai miƙa babba hannu sai in babba ya miƙa maka, mu yi zala ne da muka bai muka bata wannan sai kawai ka miƙa mai hannu. Har yanzu wannan yana da kyau ya zama al'ada ce mai kyau, yaro ya bari babba ya miƙo mai hannu, dan ya miƙa mai ba za a ce ya yi sako ba, amma dai ya saba wa al'ada. Kuma al-ma'rufu urfan, malamai suka ce kal mashru'u shar'a, abinda aka san shi a urfi to kamar shari'a ne sai in ya saba wa shari'a. Alal misali da ko kuma wata kila har yanzu ba a wasu wuraren baka isa ka bar gemu ba, baban kana da gemu ka da gemu baka isa ba sai ka bari sai ya mutu, da haka ake a ƙauyuka, ko to kaga wannan ya saba wa shari'a, don shari'a kuma ta ce ka bar gemu to nan ne ko ba za ka bi babanka ba su dole ya hakuri shi kuma shi ma ya bi shari'a da babanka da al'adar garin ku dukan su hakura ka bi shari'a ka bar gemun ka yawa misali ne wannan game da abin da ya saba wa shari'a kai tsaye ko kuma durƙuso wanda za a ce dole za ka gaishe da mutum sai ka yi mishi sujuda ko ka rasala kaga wannan shi ma ya saba wa shari'a wannan ba zai zama daga cikin abin da za a karɓa a urfi ba amma sauran a arafu awwal da mutane suka san junan su akai suka saba da shi kuma wanda duk sanda ka fandare mishi za a ga wani bai kyauta ba wani bai san ya kamata ba bai san mutuncin manya ba ko bai san darajar na gaba da shi ba to karka yadda a same ka da wannan ina nan ta wannan ne saboda na san musamman mu da ake identifying din mu da harka addini galibin mu muna da irin wannan jafa'in jama'a mu dole mu kan mu fada wani sallama yana ganin wahalar yi mutane sallama saboda su ba ustazai bane shi ustazai su ba su da hadda shi Allah ramma ne ko su ba su san hadisai ba ko ba su zuwa makaranta ko su kawai duniya suke nema shi kuma lahira kawai yake nema to yana ganin ba su cancanta mu sallama ba to ga na farko yana cutar da kanshi domin wannan abin da yake na addini ba zai taba yin farin jini a gonsu ba tunda ba su take kawo mu'amala ba sannan kuma zai rasa ladadakin da ake samu ji hadisin da muka karanta jiya na sayyidina Abdullahi dan Umar wanda yake yawo kasuwa yana yawo rumfa aka ce baya ganin wani mai kaya a ƙasa ko wani mai rumfar kasuwa ko wani mai bara ko wani talaka ko waye sai ya mai sallama kuma abin da ya kai shi kasuwa kenan kawai ya je ya yawo ya ga shi da mutanen kasuwa ya musu sallama ya amsu ladan shi dawo gida gobe ma kuma sai take daukar dalibi ce zo karaka shi na dubi ke cewa to in firacce mu zona mai anan ma kai sai mun je kasuwa yace a innama nadu min ajli salami musallimu ala man lakina muna zuwa ne don mu mutane sallama to amma kai sai ka zama baka wa kowa sallama saboda kana ganin su ba ustadai bane su ba yan salafiya bane ko su ba yan izala bane in dai musulmai ne su zaka musu sallama nawawi ne yace kawai sai in ka gan su suna cikin sako kaman ka wuce mutane suna karta ko suna fada ko suna musu ko suna kallon wani abu na barna to wannan ba za ka musu sallama ba sai ka rabu da su wadannan amma in dai musulmai sunan su to kai musu sallama Allah ubangiji ya sa mu dace a takaice da ma wannan sa daga cikin abin da ake fassara abin nan batrul ghamtun nas da su wato wulakanta mutane fa akhbara anna tahsin ath-thawbi kad yakunu min al-jamal alladhi yuhibbuhu Allah kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa wato kyakkyawar tufa tana iya kasancewa min al-jamal daga cikin kyau alladhi yuhibbuhu Allah wanda Allah yake so kama qala ta'ala kuma da Allah yake cewa khudhu zinatakum inda kulli masjid ku dauki khudhu zinatakum ay ilbathu zinatakum ku sanya wato kwalliyarku ku sanya kwalliyarku inda kulli masjid a dukkan wurin da ake sujuda wannan ma ya daga cikin nasoshi da cikin mustahabbancin yin kyakkyawar shiga musamman ga wanda zai je ya bautawa Allah kamar yadda a duniyance in ka san zaka ji gun wani babba ko gun wata hidima ko gun wani event wanda yake da muhimmanci to zaka yi shiga wanda a ganinka ta dace da wannan event ta dace da irin wannan mutum yanzu ba wanda gwamna zai ce yana son ganin shi ko sarki ko shugaban kasa sannan kuma ya tashi tafiya ya dauko kaya wanda ake kwabar siminti da su ko kwabar yashi ko wanda yake zuwa gona da su yake zuwa daji da su dole zai dauko kayan shi masu kyau wani ma sai ya ada kaya masu kyau wanda zai ji da su saboda gani ne na musamman zuwa ga mutum na musamman to zuwa ganawa da Allah ya fi duka waɗannan muhimmanci shine zaka je sallah zaka ji ganawa da Allah ne to ba daidai bane ka tawa ka musu da rigar bacci ko kuma da shiga mara kyau sai kai cikakkiyar shigarka wanda take kwalliya a bisa mizanin shari'a da abin da ya halasta shi yasa musamman salloli waɗanda suke muhimmai wanda suke da alaka da bukukuwa na addini kamar juma'a kamar idi guda biyu ake karfafa mustahabbancin yin shiga mai kyau sanya sutura mai kyau ga mahalarta wannan salloli saboda girmama addini da girmama sha'air na ainihin addini din to Allah da yace khudhu zinatakum inda kulli masjid ku dauki tufanku ku je da shi a wajen kowanne masallaci tufanku mai kyau fala yakunu hina idin min al-kibar idan mutun ya sanya kyakkyawan suturar shi idan sallar juma'a ko sallar azhar ko sallar idi ko wata sallah ce wannan bai nufin yayi girman kai yayi ibada وقد يرد أنه ليس كل ثوب جميل وكل نعل جميل فإن الله يحبه كما yana watakila za a maida magana a ce ba kowace sutura ce mai kyau Allah yake so ba ba kuma kowane takalmi ne mai kyau Allah yake so ba fa inna Allah yubghidu libas al-harir Allah yana kin sutura na al-harir saboda ya haramta asa ya a cikin hadisi manzo Allah ya ce ya lahum fid dunya wa lahum fil akhirah al-harini yana na kafirai ne a duniya ko kuma na mu'mini ne a lahira Allah ka samu a cikin mu'mini Allah baya su wal israf Allah baya san al mubazzaranci shine namiji ya sanya tufa ta ja kasa ko ka sanya abin da yafi bukatarka ai maka rigaira mu da yake cima kashin ki sai goni tana jan kasa ko kuma ta zarci ko abin nan mahaukaci da gata ga sunan dai take iri daban-daban da ake musu to wannan yana cikin israfi a dora akan abin da ake bukata ko kuma irin yanzu da ake yin kulliya kulliya ba inda aka saba yin kulliya ba shi ma wannan israfi akwai kulliya da zaka yanzu ana masu turu ayi musu kulliya ya wuce iya kulliyar da a bisa dabi'a ne ya kamata a yi kulliya ayi wuya ka fada sai kuma ayi gadan baya shi ma israfi ne iya wuya da ka fada da hannu ya isa misali sai dai idan mutane sun san al'ada su kuma israfi dai duk abin da zama al-ma'ruf cewa israfi ne bai halasta ba haka wal kuyala fil libas da kuma bayan mutum ya saka suturan sai ya dinga takama ya dinga jin cewa yafi kowa to wannan shi ma babu kyau wa in kana fihi jamalun koda ko kayan suna da kyau din fa idza kana hadha fi labs siyabi in ya zama wannan game da sutura allazi huwa sababu hadha alqaul fa kaifa fi ghairi wanda shi sutura din an ce a saka mai kyau amma kuma aka ce in ka saka kar kai girman kai karka saka ya wuce iyaka karka saka irin abin da aka san ya halasta ya haramta a addinance to ina kuma ga wani abu wanda shi ba a samu umarni da yin sa tun farko ba a samu umarni da a ce a kyautata shi wura ma tun farko babu kuma ma yadda za ka yi kyautata kamanninka ka canza ta in ba yanzu misali da zamani ya kawo abin da ake cewa plastic surgery wato gyaran fuska ko gyaran kamanni da ake yi wa mutane nasara sun kai matuƙa yin mutum da yake zuwa ya je gun likita a sai sai ta mishi halittar shi yadda yake so to wannan dama haramun ne canza halittar Allah ne to kaga wannan ba a yi umarni da shi ba balantana ya zama abin yabo wanda aka yi umarni da shi shine sanya sutura mai kyau aka ba da dama cewa babu laifi mutum ya gayu aka ce mustahabi ne ya sanya sutura mai kyau ya je sallah to amma da haka aka ce kada ya wuce abin da shari'a ta yadda da shi na sanya sutura din ya tsaya iya inda aka tsaye da shi a shar'alci Allah ubangiji ya sa mu dace zamu saurara anan sai Allah ya kimanta da darasi na gaba mu tashi inda yake cewa wa tafsiru hadha qawluhu sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila a'malikum subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah